This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Juma'a 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zahra, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a. Jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko Progressive Conservative Party PC ta yi gagarumar nasara a zaben lardin Ontario na kasar Canada. Sannan yau Juma'a, 'yan sanda a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa da bama-bamai, yayi sanadin mutuwar mutane akalla 6.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin jihar Plateau a Najeriya ta dakatar da hakar ma'adanai a fadin jihar domin daƙile matsalar tsaro da kuma kare rayukan jama'a.
Muna samun damuwa a cikin zaman lafiya a kasan Plateau wanda ya taba akan ayyukan mining. Kananan yara da ya kamata suna makarantu sai ka gan an kwashe su an kai su suna aiki a cikin wurin.
Sannan za ku ji cewar mahukuntan jihar Difa na jamhuriyar Nijar na ci gaba da daukan matakan magance yaduwar annobar murar tsuntsaye bayan da aka samu kullarta a jihar. Muna tafe da rahoton. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin dan gari. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya ga labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a don rattaba hannu kan wata yarjejeniyar muhimman ma'adanai, yayin da Ukraine ke faɗi tashin sake samun goyon bayan Amurka wajen yakar mamayar Rasha. Yarjejeniyar ta baiwa Amurka damar maido da wani kaso daga cikin biliyoyin dalolin da ta kashe wajen samar ma Ukraine makaman yaƙi ta wajen wani tsari na sake gina Ukraine mai nasaba da muhimman ma'adanai. Yarjejeniyar ma'adanan da suka cimma kwanan baya za ta buɗe ƙofar ɗumbin ma'adanan Ukraine ga Amurka, to amma ba ta ƙunshi tabbacin goyon bayan Amurka ta fuskar tsaro ba, wanda hakan abin takaici ne ga Ukraine. Jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko Progressive Conservative Party PC ta yi gagarumar nasara a zaben lardin Ontario na kasar Canada, inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere, wanda ba kasafai hakan kan faru ba, a cewar wani gidan rediyon Canada, wanda hakan ya biyo bayan wani salon yaƙin neman zaɓe inda aka fai ambaton shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban jama'iyyar ta PC Doug Ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben, yana mai dagewa cewa yana buƙatar hurumi mai ƙarfi don yaƙar harajin da Trump ya yi barazanar laftawa. Tun dama Ford mai shekaru 60 yana da rinjaye a zaben majalisar lardin da aka gudanar. Trump dai ya yi barazanar lafta harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ke shigowa daga Canada da Mexico. Al'amarin zai yi matuƙar shafar lardin na Ontario, wanda tungar masana'antu ne. Yau Juma'a, 'yan sanda a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wani ɗan kunar baƙin wake ya tarwatsa kansa da bama-bamai a lokacin sallar azahar a madarasar Darul Ulum Haqqaniya, wadda ke lardin Kaiba Pakhtunkhwa, ya kashe masallata aƙalla 6 baya ga wasu gwammai da ya raunata. Haqqaniya, wadda ke ɗauke da dubun dubatar ɗalibai a lardin na Kaiba Pakhtunkhwa, ita ce shiyar madarasai mafi girma kuma mafi tasiri a ilahirin kudancin Asiya. Manyan shugabannin taliban na Afghanistan ma nan suka yi karatu a garin Akura Hatta. Shugaban rukunin madarasan Maulana Hamidul Haq na ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a wannan harin, kuma ana ganin adadin mamatan ma zai karu a cewar jami'an asibitin wurin.
Anjima kaɗan Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya, gwamnatin jihar ta ce ta dakatar da haƙar ma'adanai a faɗin jihar saboda daƙile matsalar rashin tsaro da kuma kare rayukan jama'a, inda 'yan bindiga ke kaiwa masu haƙar ma'adanan harin. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun bayan da Najeriya ta samar da dokar da ta baiwa 'yan ƙasa karɓe ayyukan ma'adinai daga turawar mulkin mallaka ne a shekara ta 1970, aka rika samun ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, da ya samar da tarin matsaloli da suka hada da ta'addanci, bautar da ƙananan yara, ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, zaizayar ƙasa da sauransu. Gwamnatin jihar ta Filato ta ce ta gano cewa gudanar da ayyukan ma'adinai mara tsari yana haifar da matsaloli da dama a jihar. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato, Madam Joyce Ramnap, ta ce gwamnatin ta naɗa kwamiti da zai saita ayyukan ma'adinai a jihar.
Muna samun damuwa a cikin zaman lafiya a ƙasar Filato wanda ya taɓa akan ayyukan mining, rashin zaman lafiya. Kananan yara da ya kamata suna makarantu, sai ka gan an kwashe su an kai su suna aiki a cikin wurin, wayansu su ma da yaddan su sai su je wurin don sun gan an je wurin ana dan ba su dan kananan kudi, sai sun ga cewa ya zama dalilin da ya kamata su bar zuwa makaranta su je wurin. Kuma rayuka dare da rana ana rasa rayuka a wurin nan, kuma yawancin wayannan abubuwan da ke faruwa mutanen da suke wannan ayyukan mining din wanda ba su da iko, ba ba su iko daga federal government su yi wannan ayyuka ba, sai su wuce inda ya kamata su je. Wani lokaci gidaje yana rushewa domin suna kan tafiya a karkashi inda bai kamata su kai ba a karkashin a cikin kasan. So wannan damuwa ne ya sa shi gwamna ya ce bari a dakatar da ayyukan na mining a Plateau a samu a yi abin da ya kamata.
Shi ma mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin tsaro, Janar Gagjishipi mai ritaya, yace sun tsara yadda matasa za su rungumi ayyukan noma da sauransu.
Akwai wayansu aikace-aikace da muke so yaran masu koma ta wajen, kaman wayansu su koma wajen gona wanda kuma suna so su koma aikin mining din, su kuma muna so mu nemi hanyar za a koya masu yadda za a yi aikin mining din cikin ka'ida, kuma muna so mu dauke sunayensu don mu san su waye suke ciki.
Kusan duk fadin jihar Filato ake wannan aikin ma'adinai, kuna da jami'an da za su dinga bi cikin dajin nan duka su tabbatar da wannan doka da gwamnati ta sa?
Duk muna da su, don kin san akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai civil defense, duk ma'aikatan da ke karkashin su duk muna amfani da su.
Shugaban kungiyar masu ayyukan ma'adinai ta ƙasa reshen jihar Filato, Evangelist Musa Paul Gindiri, yace sun goyi bayan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka don tsaftace sana'ar tasu.
Mun fahimci dalilin da yasa suna ɗaukan wayannan matakai. Domin me? Akwai su ɓangarori na Filato yanzu, musamman Barkin Ladi da Bokos, wanda ba wanda ya isa ya je shiga wannan waje. Ainihin mazaunan wayannan waje an zo an faffare su, sai wayansu wayanda ake da su wai bandits sun zo sun maimaye wannan wajen, to su ma sun shiga aikin mining. To kaga da shike ni da ke da kuma mu sauran yakubai ba ma iya shigan wannan waje mu yi abu ba, kaga inda hukuma su sun zo sun sa hannu kenan a ciki. To bisa ga wannan muna goyon baya.
Bayanai na nuni da cewa ɗaruruwan matasa daga cibiyoyin ilimi ne suka fada aikin haƙar kuza da waɗansu ma'adinan ƙarƙashin ƙasa don tallafawa rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, a gaida Zainab Babaji. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
To Zahara, wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.1 a ma'auni ta bararraka wajejen Kathmandu na arewacin ƙasar Nepal, a cewar cibiyar kula da girgizar ƙasa da nazari. Girgizar ƙasar ta auku ne a wajejen Bhairab Kunda da ke gundumar Sinhupal Chok ta ƙasar ta Nepal, daura da tsaunukan Himalaya daga ɓangaren da ke iyaka da Tibet. cibiyar binciken yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Jamus ta aje girgizar ƙasar a matsayin mai ƙarfin 5.6 a ma'auni da kuma zurfin kilomita 10, a yayin da kuma hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ƙiyasta ta a matsayin mai ƙarfin 5.5 a ma'aunin girgiza. Nan take dai babu wani bayani kan adadin barna ko waɗanda abin ya ritsa da su. To a ƙarshe, dubun dubatar mutane sun yi tururuwa a birane da garuruwa a faɗin ƙasar Girka a yau ɗin nan Juma'a don buƙatar yin adalci a karo na biyu na zagayowar ranar da aka yi hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar. Kuma ma'aikata da ke zanga-zanga suka sa jiragen sama kasa tashi tare kuma da hana zirga-zirgar kan ruwa da ta jirgin ƙasa. Mutane 57 ne suka mutu bayan da wani jirgin ƙasa na fasinja cike da ɗalibai ya yi karo da wani jirgin jigila a ranar 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 a kusa da rafin Tamfi da ke yankin tsakiyar Girkar. Shekaru biyu bayan nan an kasa ciki gibin da ya haddasa hatsarin basa ga wani binciken da aka gudanar jiya Alhamis. Har yanzu dai ba a kammala wani bincike na daban da bangaren shari'a ke gudanarwa ba, kuma babu wani da aka ɗau mataki kansa sanadiyar wannan hatsarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, a yayin da aka samu ɓullar annobar cutar mura tsuntsaye a yankin Difa da ke gabashin ƙasar, mahukuntan jihar na ci gaba da ɗaukar matakan magance yaduwar ta, duba da irin illolin da ke tattare da annobar ga lafiyar bil'adama. Haru Sule Rashidu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jim kaɗan bayan tabbatar da samun bazuwar wannan cuta ta mura tsuntsaye a yankin Difa, hukumomin jihar sun ɗauki ƙoƙarin matakai a hukumance, musamman wajen yin taka tsantsan, tare da hana sayar da tsuntsayen irin su dangin kaji da dai sauransu a cikin kasuwannin jihar ta Difa, da ma hana shigo da su daga wasu ƙasashe makwabta irin su Najeriya da ƙasar Chadi. Lamarin da ake ganin idan al'umma suka yi biyayya game da wannan mataki a cewar hukumomi, to ba ila shakka za a cima gurin daƙile yaduwar wannan mummunar cutar ta mura tsuntsaye da ke da matuƙar hatsari ga lafiyar al'umma. Dr. Hamza Aliyu Jibrin, wani ƙwararren likitar lafiyar dabbobi ne a nan jihar Difa, ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
mura tsuntsaye kamar da aka sani alloba ce wadda take kama tsuntsaye da na gida da na daji, sai kuma kasance wannan cutar tana kama mutane. Cuta ce mai bada tsoro kwarai, tunda lalle mun gano cutar a wani unguwa, amma har yanzu ba mu tabbatar da cewa wannan unguwar kadai ne a da wannan cutar ba. To saboda haka masu kiwon kaji su kokari kajin nasu su kaurace su don kasu je su tabo wannan cutar. Yakin su kuma waɗanda suke ma'amala kamar masu siyowa, gaskiya abin da ya dace ma kasuwar tsuntsaye wannan na kaji da zabi da zure ya kasance vraiment an tsaida ta wani ɗan lokaci, saboda ba a san da ina kaza ta fito kuma da ba a san da za ta tafi ba. Kenan shi kasuwar tsuntsaye ita ce take haddasa ya haɗo wannan cutar akasari.
To sai dai biyo bayan ɗaukar wannan mataki da mahukuntan jihar ta Difa suka yi, sakamakon ɓullowar wannan cuta ta mura tsuntsaye na garzaya kasuwar 'yan kaji mafi girma a nan Difa, inda na taras kasuwar ta rame ba kamar da ta saba ci a kowane mako ba. Malam Awolu Ahmed, wani babban ɗan kasuwa ne a nan Difa da ke hada-hadar kasuwancin kaji daga Najeriya zuwa nan jihar Difa, ya tsokaci kamar haka.
Gaskiya a matsayinmu yanzu na masu sayar kaji, hakan da aka yi abin gaskiya akwai ƙalubale, saboda mutane masu cin abinci a bisa wannan sana'ar da yawa ne, kama da a ce wannan abin a ɗauka mishi mataki, an ɗauko kajin a diba a gani a cikin in akwai mara lahiya sai a ware, kuma daga can gurin sayo kajin ma a riga kiyaye kar a so mara lahiya. Amma yanzu an ce a tsaye da sai da kajin nan gaba ɗaya, gashi lokacin Ramadan ne, yanzu a ce garin nan girman shi wannan a ce ba za a ci naman kaza ba har a ƙara azumi, abin nan gaskiya bai ba. Ya kamata gwamnati ta diba ta yi wani abu, mu ba mu da wata sana'a sai ita, in kuma abin baiwa sai haka nan su muna wani abu mu kama wata sana'a, tunda yanzu nan cikin mu kowa da iyali wani mace biyu wani mace uku kuma wani in ba sana'a ne bai da wata mahuda.
To sai dai wannan lamarin tuni sa wasu da dama daga cikin masu fashin baki suka fara tofa albarkacin bakin su. Hamadu Haruna dan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a nan jihar Difa.
Ita wannan cuta ta mura tsuntsaye cuta ce mai iya rikida ta shiga jikin dan adam. Kenan duk da ana son naman ma don a nemi lafiyan jiki dole ne kenan za a goya ma ita wannan dokar da shi governor ya za a goya mata baya. To kuma yau harkan kaji haraka ce wanda mutane da yawa sun dogara da ita. Wannan cutar da ta zo kenan sana'ar su ta samu nakaso a ciki amma dai a bisa takardar da gwamna ya fuddo babu inda aka rubuta aka ce mutanen da aka kashe musu kajin su ko kuma aka kashe musu tsuntsayen su za a biya su wata diya. Amma irin wannan abu in yazo ya samu mutane indai dole ne sai an salwantar da dukiyar su kenan akwai wani mataki da gwamnati take dauka wanda za ta dan mai gurbin wannan asaran da suka yi.
To sai dai a wata sanarwar karshe jim kadan bayan kammala wani taron gaggawa da mahukuntan jihar ta Difa suka kira a yunkurin su na dakile bazuwar wannan cuta ta mura tsuntsaye a fadin jihar sun bayyana cewa sun dauki duk wadansu kokwara matakan da suka dace a hukumance ga wadanda suka bi jigawa dokokin da aka shimfiɗa. Harusula Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusula Rashidu. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka akwai da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin inda zamu gabatar muku da shiri na da dangari. Shirin da dangari shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyukan da take kawance da su. A yau ni Asma Musa Azuka na nan Radio Nia FM Benin Kwanne Jamhuriyar Nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin yayin da a yau muka leka a can garin Fari da ke cikin komin ɗin Basaga Departement ɗin Benin Kwanne wanda buka tattauna da hakimin garin na Fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi
Musa Salihu sai sunana.
To mun iso a garin ku domin mu je menene tarihin garin. Menene tarihin garin Holi?
Tarihin garin Holi kashi biyu yake, akwai kwannawa, akwai gobe, akwai makera. Amma ainihin Holi tanta makera ta ne, kana ji ciwon gaba gobe da zaka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku ta mu daga mura jin dadin ka adar gare mu sai suka tashi sun gani. To sai ai hakimi cikin makira, ai hakimi cikin wanga, har zaka na ake yanzu gida biyu ne take. Amma duka abu guda ne haka, an yi alimiya an zanya uwa duka gida dai na ainihi na sarauta Holi gida biyu ne. Kuma gidan gabi da kajja gamin da suke babu mai hodi wani horo wali mu wani.
Su wane ne makira?
Makira Alu Tsoho.
Waɗanda suka fito da wani yanki ne a makira tunda ka ce
to mu dai ga tarihin su na anka suke su na anka suke makiran nan.
Maraɗa suka isko makiran?
Maraɗa suka isko makiran. Amma maza maraɗi su sun kaske makira su an kaske nan. To lokacin tsohon ma kuma mutane makiran wasu su duk ja dai nan ainihin su zama abin da kawai ta yi kai a zama biyar ta yi. Zama ta tashi ta koma zama biyar ta yi. Da ta taso da can ne ce ka wanda bakwannai ne suke sun game. Ka ga nashi zama ga na makira kaji biyu suka taso sun koma can suka zamna ka zama uku suka koma nan kala na ga tsakkuwa. Sun ka zamna nan majiya ta tashe su ruwa na majiya ta tashe su. To ta tashe su nan sai mutane sun kowa ce. To shi kakan mu wanda ya haihuwa yanmu sai ta so kuma da sai shekara 15 shi kadai sai mata ta yi. Wanda ya haihuwa yanmu ha shi kadai sai mata ta yi. Ka kashi kuma ka tarihin gari duk wannan suke ma an ka zana shi na shugaban garin nan. Ko ya wuce cikin na lalabuwa. Zuwa ga ka tambaya ta ba. Ayin ka ganin kwanin na yawon da kusa wani ke ba. Ni kuma daga dika masau da yake ba ko sai ga ka so ka tambaye ni ka ji ainihin Holi ta tsaya nan sai sun kuma wannan sun ka tazo majata wa cike su can gaba sun ka zauna amma ko wa tsinkan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun kai an kai alluba tarshin lahiya ganna shi hodi tsohon mu na hada mace abinda sun ka zan babu latti 17 sun ka zan babu ka san da jahilciya ga mu ne ga bai karbe mu ba. ku tashi mu kuma inda mai da ga shi makiri san ka tuwan gaske nan kana ji kashi sai hurta tsaya gata har yanzu kuma nan namu kiwa mu sarau da hakimin da an karda an ce mun an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai shugabana kana sawali na a hwalan da hakimi an yi an kai shugabana a hwalan da bar mu bizu shi ai shi au ubana kana ji Alhaji Hussein Haruna kaji hakimi hudu suwa kanada sai wanga mun da su
ya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi
turda kasan tete mota tete duniya na kasan mutun in a lokacin duniya ta abaga ko kada kwanni kaga kwannin nan ba ta maka ka hitowa ka in ka da mutane daga hulda da kai sai su biyo ka ayi wanda can da ke ya wadata sai mu kuma inda wani a abin sai ga yayi wanta haka na abin yake gana su tarihi suka na wayi madada kakannin hasun kakannin duk na san wannan na iske su a kuta mu tai gawa da can wuri kaza kai wani ya samu dajin noma a kai wani tabarkal da inda wani yake kai wani ya wadada dai sai ga mutane to san dogon ce tunga tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida goma sha biyar minan ga in ga halimi suka da shugaba ai musa haki musu ko to haka na tarihi sarauta shike
takalmi yasa aka sama garin suna Hwari
Hwarin dutsen can kwalkwali na tasha nan da kai ta garin kari ka jinka ne shine an Hwarin dutsen Hwari kai ai ga dot ne ke wajen amma shi da yake Hwari da nan an kawo zama wannan bakon da ta so sai suke boke garin kowa tsin kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa dan ga sai dutsen Hwari dutsi na kwalkwali na duk sama ne babu wani abu ban da kwalkwalin yanzu ka taka hattan dagari sama ka daki shi dutsen wajen suka yanka ce mai kasuwan ka hayo nan nan na shi gogan gaba lace shi nan nan da ka tausa su shi mai shi su ko so su shi gari kan ga sai shi mai suwa bai hilla ce amma shi ko maki da maza zai na da tare shi amma sai zan ki shi maki ma ne shi asiri sai shi yawa shi ba hullatan duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zuri a cikin garin ga tare yanzu ba cikin zuri'a tan tashi su a hakimai na hilla ne
shi gogan
zuri'a ta tana cikin gari ta gari ga yana mu tare muke muku fata ka tanga guda ta raba mu
wata jarum ta gare shi sosai ke
za kware ku kana mu ga hudun wayan mu ba zarumi na ban zarumi na mayaki na har yanzu akwai zuri'a ta tana cikin garin ga namu lokacin da duk inda kakan sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa ta da shi yanzu shi a hakimai hilla zuri'a shi yayi dai sun yi jikokin sai andu jikokin sai ma ba da ma an ka saji kashi jika shi sarauta ta hilla ta sarkin Fulani islam ga ba sarkin Fulani ba da saka garin da ya nada shi koma ta tare na maka jiddum tun ga uwaye musan ka ce lokacin in lahuwa da matsala ana lahuwa ko wannan awaki ai na raƙuma ai na shanu to shi in yazo amsa da kasan shi lahuwa Fulani bai da matsala saboda wace suke to ko izu daji samu lahuwan na hilla ne iska an daka inda namu mu aihi shi karanta bai lahuwa gidan kuma tun da dabba ka nawa ta kallon ku shi ka in ya fada masa dauki kudi ba shi shi ko daga baya an sai sauna abu sai a bashi kudi mai sai kudin shi shi ba namu hakimi ko mu hakimi ko an sarki to amsa lahu au kan kai ba kan tarihi ne shi ga ubana kuma suka ce muna lokacin da aka yakin nan in mai aka sun ka to magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kuma irin shi ne an ka ce yau muna son mu zo gari kaza mu ci garin nan to duka ne mu sun ce bacci a garin kai
ga lokacin nan
bacci a gari kai yanzu kan zamani ya lalace yanzu kan shi amma ne duka suke ga daki an ka ce ba in kai an ce bara ita bara ya gata kaga do hakimin ka an ce daga a ce alhurma magaji amma duk hakin ka an dada hor ko an dada shi barayana ka ta mu sarauta barayata mu ka daki gidan sarki
ni a kunshi cikin baraya kina
kada da farsabobi wanda mutanen da kai awo su a kunshi cikin su kan bakin kwatancin da uwa mun kan nake nan dan sun yi lokacin da kace mun da akwai ma in aka ce hadda hutaci an kace al hutaci cikin gari gobara da sun kace akwai wasu layin da idan ka zo cikin hutar da an ka kada to kowa shi zaman shi mutuwa za ta yi. Kowa shi zaman shi mutuwa za ta yi. Nima na aske shiga obana wannan kokon na wata martaba ta layin wuta, kama aka ce wuta ta kama cikin ta gobara haka. To da sun ka zo an kaɗa kokon na cikin gobarar tan ta tashi wuta ta mutu.
Kuma kaga haka?
Ina gani da wayona an kana ga wanga ba ɗaya ba biyu ba ga obana wannan kokon shi ke wanga tarihi ba sai Allah ko sai dai magana mun iske wa mun san yi sun bar shi nan kakanna mun san yi sun bar shi nan aka ga dakin wa shi ke ko ya wani abu sai mu ko mun gyara shi wani mun kaskawa mu surayi
baraye hakimi kenan
baraye hakimi wali
mutanen fa wace kabila ce
akwai kwandawa akwai gobara gobara shi kaga su da cai gida biyar da shidda kwanna su da tar da goma to duka dai kasan dai duka dai ganin abin shi ka tayi guda dai guda ta dai lalle ba an can akwai zaukaki wanda suka zaka bayan ma wayan bale kakannin kamar ka kaliya sha maka sai ka zo ka zama cikin shi kana nan kai aure har kai dan kashi aure har mai sai ka kanan kanan an garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buru cikin su babu abin ga cikin su sai dai bala cikin hada maka ainihin bala cikin hada maka gogan shine addatan gari a dai kwanza ka dai nan su dai an su an ka iske tare su tare wadanga mutane
to garin ya kai kamar shekara nawa da kafa
to yanzu anan mu kuma kwatamci 300 mun kai kwatamci dan ko ba rawa ne haka kamar sa kwakka saka ya tambaye mun ka ce mai yau yanzu ga gari 300 muka kai kwatamci
shekara
300 muka kai kwatamci tunda dai ka san da inda ka san an ka ce kakan ubanka yayi ubanka yayi shi ma hagga ubanka yayi hagga diya ne ji kokin shi ai ka san ku lokaci ya dai
masu sauraron mu duka a dan muka karshen wannan shiri na ta dangare wanda Niyas Ban Musa Azaka na Radio Niya FM Benin Kwani na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu
da dangare shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyo da muke hulɗa da su
Toma Dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Alhaji Umar Foeba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce salam fatan alheri VOA Hausa. Samun rarrabuwar kaunan jama'a a game da ganin jinjirin wata. Lamarin da ke sanyawa ba a fara azumi tare. Muna addu'ar Allah ya kawo fahimtar juna a tsakanin al'umma baki ɗaya. Wannan kuma sakon ya fito daga Sunusu Madatta da Magaram. Yace salam VOA. Yayin da ya rage ɗan sa'o'i kalilan mu fara gudanar da ibadar azumin watan Ramadana da ikon Allah. Muna kira ga al'umma musamman ƴan uwanmu matasa da galibi wasunsu ke yi wa ibada rukan su kai na kashi. Da ya kamata mu jajirce wajen rubanya ayyuka na alheri, mu kuma guje ma na badala, domin an ce duk wanda ke aikata alheri ya sani. Haka ma aka san sa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a don rattaba hannu kan wata yarjejeniyar muhimman ma'adanai yayin da Ukraine ke faɗi tashin sake samun goyon bayan Amurka wajen yakar mamayar Rasha. Yarjejeniyar ta baiwa Amurka damar maido da wani kaso daga cikin biliyoyin dalolin da ta kashe wajen samar ma Ukraine makaman yaƙi ta wajen wani tsari na sake gina Ukraine mai nasaba da muhimman ma'adanan Ukraine. Jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko Progressive Conservative Party PC ta yi gagarumar nasara a zaben lardin Ontario na ƙasar Canada, inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere wanda ba kasafai hakan kan faru ba, a cewar wani gidan rediyon Canada wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zaɓe inda aka fai ambaton shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban jam'iyyar ta PC Doug Ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben, yana mai dagewa cewa yana buƙatar hurumi mai ƙarfi
don yakar harajin da Trump ya yi barazanar laftawa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya ce ana gabatar da shirin, da Fiona wa Mike Mududu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan Birnin Washington DC, na ke muku fatan alheri sai anjima. Thank you.